Barkanmu da warhaka. Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu sashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fagi
tare da ni Amina Bahari Auna.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 24 ga watan Disamba na shekarar 2021 za mu kammala labarin Ahmad Muhammad.
Zara'u masu saurare, muna tafa da karin bayani
a cikin shirin namu na yau. Zamu cika alƙawarin da muka yi muku a makon da ya gabata, wato na kawo muku ci gaban labarin tsohon dan Cirani Ahmad Muhammad.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Ba tare da bata lokaci ba za mu koma zauren tattaunawar mu a birnin tarayya Abuja wajen wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'uf da tsohon dan Cirani Ahmad Muhammad.
Irin ko irin cin abincin gida ko su ciwo wanda baka samu anan, wani zubin mutane ba sa sanin cewa abinci kadai ma in ka koma wani garin wanda in baka samu abin da kake so, baka iya jin abin da ya kamata cikin jin dadi, saboda kamar an dauke ma wani abu ne wanda ka saba yin yau kuma a ce babu. To kin ga irin yanda muka yi rayuwar ki har muka zo muka saba.
Barakallahu fiku. A bangaren karatu da ka shiga wannan gida wanda suke kula da kai da haɗin gwiwar gwamnati, yaya aka yi da batun saka makaranta da karatu?
Bangaren karatu alhamdulillah, ni sai da fa na zo garin nan na san cewa tana saba wa dokan gwamnati, idan yaro kasa da shekara 18 ko 16 baya karatu, gwamnati za su ci tarin iyayensa ko kuma za su kai su kotu. Dole ya inda kai yaro ne kasa da shekara 18 kana karatu a kasan Birtaniya. To a wannan lokacin farkon abin da aka fara yi shine su tabbatar cewa sun sani a makaranta, duk da ni ba dan Birtaniya bane, banda wasu takardun zama na Birtaniya a lokacin, amma saboda ina hannun gwamnati ne, farkon abin da suka fara shine suka sani a makaranta. Na fara a year 10 saboda shekaru na a lokacin ban san year 10, ban san ko SS1 kenan ba a Najeriya, amma na fara a year 10 na je Parkview School, makarantar ma kusa da gida. A lokacin da na fara wannan makarantar, su makarantar kansu saboda ba su san komai a game da yanayin karatu na ba, ba su ma san ya zan yi na ci jarabawa ba ko wani kokari na, su dai ba su sani ba, su dai kawai suka ce mun za su iya kokarin su ga na samu abin da na samu a bangaren jarabawa a makaranta, in ni ma dai na sa kokari. To alhamdulillah, gidan da nake ita matan tana da ƴaƴanta, su ma sun girma, irin sun yi karatu sosai, sun je jami'a, sun yi graduate, kowa yana aiki ta, to su ma surin suna taimaka min bangaren karatu. Amma bayan shekara 2 ina makaranta har muka zo muka yi jarabawa ta karshe, Allah da ikonsa su makarantar suka ce mu inda nayi kokari zan ci jarabawa akan subject daban-daban kaman guda 5 haka, da mathematics da kuma English, da su ne mahimmanci ma a kasan nan ko kuma duk inda mutum zai je. Amma Allah da ikonsa, bayan shekara kusan 2 da muka yi jarabawa ta karshe na barin makaranta, na ci jarabawa subject daban guda goma wanda har makarantar suka yi ta mamaki cewa ya aka yi cikin shekara ɗaya zuwa biyu har na zo na yi ƙoƙari na fi yaran da aka haifa a garin nan irin kyaututtukan da na samu da kuma mukamin da na samu a wannan makarantar cikin shekara biyu ta fi a ƙirga har hoto na ma suka sa a cikin makarantar wanda irin suna alfahari da cigaban da na samu a cikin wannan makarantar wanda har a yau shekara kusan 7-8 kenan da na bar makarantar har a yau makarantar suka kira ni akai-akai irin na zo na yi irin wa 'yan makaranta irin jawabi haka irin rayuwa na kuma irin kokari irin kokartawa a makaranta da mahimmancin karatu to alhamdulillah kuma da yake dama a gida ina dai karatun addini ina zuwa Muhammadiyya ina zuwa Boko iya gurgurdo dai to kuma da yake nan kasar Burtaniya duk an bani taimakon da ya kamata su bani wanda za su tabbatar cewa na samu abin da nake so in samu a bangaren karatun Boko
masha Allah to a yayin da kake karatun Boko nan a takaice shin akwai matsalar da ka fuskanta ko kalubale musamman a ce yanayin da ƴan ajinka suka karbe ka ta yaya ka tafiyar da rayuwarka a cikin makaranta a tsawon shekaru 2 zuwa 3 da kace kai kafin ka ci jarabawar da kai
gaskiya wannan shi ma wani yanayi ne wanda idan na duba baya zan ce ikon Allah watan da na fara wannan makarantar kin san turancin London da turancin wanda ba cikin London yake ba daban ne kamar a ce arewa ne da Hausan Kano da Hausan Sokoto kowanne akwai irin harshen da daban ne to nan kasar Burtaniya ma haka ne amma da yake kuma kin ga cikin London yaran London in suna ma turanci zaka ga kaman ana bin su da gudu ne saure-saure zaki ga maganar su kuma cikin yaran turawa da na fara ba wani wanda zai ke ma fasara dole dai ka koya to har ya kai da ma wani zubin inna ko ni kaina inna yi turanci ma ina bude baki na za su ce wannan yaushe ka zo wasu ma dariya ko wani irin makamancin haka dai amma wani zubin ban cika dauka komai bane su dai kawai irin ana yaranta yi ma dariya ko kuma wani zubin suna magana in ce a kudan iya hankula kun san ni turancin ku ba ganewa nake ba to dan haka dai har ni ma na zo na yi abubuwa a makaranta malamai suka saba da ni sannan ni ma na fara gane irin turancin nasu to kin ga yanda na yi na samu na shi duka jarabawa na kenan kuma da yake irin halin da nake da shi wanda har malaman makarantar suna mamaki cewa halina ya fita daban da yaran da aka haifa a nan kasar Turai saboda wai in malami na min magana ina sauraron su ba na irin disrespecting din su haka kuma in naga malami ya dauko ko littattafai aka in jin karba hannun su in taimaka musu to su yaran garin nan yawanci ba su yi to irin wannan abubuwa sai su suna dubawa yana ba su mamaki cewa ya aka yi wannan yaran tarbiyyarsa daban to kin ga yana daya daga cikin abubuwan da ta kara min daukaka a makarantar da na je kenan ina jin a lokacin da nake makaranta ba dalibin da bai san ni ba a wannan makarantar ko ta bangaren sports din da nake a makaranta ko ta bangaren irin kawai dai tarbiyya na da yanda malamai ke magana na a cikin makaranta to haka muka yi rayuwa a wannan makaranta har muka zo muka gama muka saba da su ma yanayin su
da ka kammala karatu a wannan makaranta akwai wani abu abin da kake tsammani akan ka a matsayin ka na dan cirani saboda akwai yanayin da ake kallon dan cirani
kai kin san a misali ko a yau in kika duba bangaren labarai yawancin yan ciranin da suke zuwa nan ko kuma wanda zake ji sun tance sun mutu a cikin ruwa abin akwai tausayi ne kaman sun dauki yan cirani kaman wanda suna zuwa su zama bata gari ko kuma zauna gari banza haka bayan wani dan cirani da yake gani a garin nan yana da ilimi ko kuma skills din abin da zai iya yi kawai dai dama ne da babu to kinga ko kaman ne na duba rayuwata saboda taimakon da na samu ne da goyen bayan da na samu har Allah ya sa na kai inda nake a yau amma na tuna akwai wata malama a ranar karshe ta makaranta ta same ni basuriya ce take sai ta fara bani hakuri cewa na yi hakuri ni kuma nake gani kaman hakurin mai matan nan sake bani na ce a cikin malamai na makaranta ma kina daya daga cikin masu taimaka min sosai kai ma kina daya daga cikin irin malaman da nake ke son ajin su sai na ce to kai kuma hakuri mai kike bani a yau ranar karshe na makaranta sai take cewa ai lokacin da ta fara zuwa farko cikin ajinta tana kallo na ta san da ta san cewa an ce mata wani dan cirani zai fara ajinta kawai a cikin zuciyanta wai irin da turanci irin another one irin kaman daya kuma kenan to a lokacin tunda ana cikin farin ciki ne na ce mata wannan ai ba komai kake damu kawai sai ta ce to shikenan to sai da naje gida kai shi abin ya fado min a rai nace na ce matan nan fa ya aka yi zata yi irin wannan tunanin farkon gane na bata ma san ni ba bata san me rayuwata ba amma ta min fasaran da ba zan zama wani dalibi mai kokari ko kuma mai respecting in fitness kawai dai zan zama irin bata gari banza ba zan yi wani kokari ba gaskiya abin a wannan lokacin sai ya matsukan bata min rai cewa kin ga irin kallon da ake mana kenan in ka zo garin nan kaman dan cira ne wanda akwai mutanen da ba su san komai a game da ɗan cira ne a ƙasashe daban-daban ba amma suna ma irin kallon ba abin da zaka iya kai ko ba irin ci gaban da zaka iya ka samu game da rayuwanka kin ga wannan ba dadi a ce wanda ya kamata su taimaka ma suna ma wannan kallon amma alhamdulillah dai tunda abubuwan da suke tunanin na mara kyau da za mu yi ba shi muka yi ba
alhamdulillah bayan kammala karatu ka fita daga gidan iyayenka da ake cewa foster care a turanci daga fara zaman kanka ta yaya kai rayuwa
farko dai abin da zan fara ce dai mutun ya kara godiya ka fito Allah ya yi ka a musulmi kuma wanda yake da ilimin addini iya gurgudu kuma irin tarbiyyar da aka yi ma a gida amma gaskiya a ce matashi a garin nan shekara 18 ba mai gaya ma bari yi kaza kar ka yi kaza har ka kai matsayin da kai zaka tafiyar da rayuwanka akan hanya kai wuya wanda ba wani kusa da kai wanda zai irin dora ka akan layin da ya kamata amma alhamdulillah gaskiya rayuwar da nayi bayan na bar wannan gidan wata irin rayuwa ce mai ban tausayi wanda zaka zo a lokacin ma banda ma takaddun saboda takaddun zaman kasar da suka fara bani sannan nazo garin nan ta riga ta kare na sake submitting na applying su kara min har yazo na fara college irin na fara college har yazo suka ce min bazan iya na cigaba da wannan karatun ba saboda wai ban da passport na Britania to kuma su a yanayin Britania inda ka kai shekara 18 ka zama adult kenan yanda suke fada ka girma kenan komai zaka yi kai da kanka to Allah da ikon sa wata jarabta ce wanda Allah ya dora ni amma alhamdulillah dai gaskiya abin akwai wuya saboda na farko ba aiki kake ba ba za ka kai aiki ba saboda baka da passport na biyu karatu na zo na daina saboda ban da passport a lokacin ina buga kwallo har aka zo aka dauke ni wani babban team na je Arsenal na je West Ham Chelsea duk suka ce mu ai ban da passport ba za su iya su dauke ni ba to na zo na zama kawai ina gida abin da nake to gaskiya na shiga wani irin kuncin rayuwa wanda sai dai kawai ka tashi kai addu'a kai sallah har yakan kai lokacin da kai kanka kana gani kamar to addu'an nan kullun kana yi ma ina take zuwa ga kai ko sama da shekaru hudu fa rayuwa kenan ba aiki ba komai saboda su an immigration ana jira yaushe za su kula ka yaushe za su zaka samu takaddunka na zaman kasa kuma gashi kai ka fito mutane na ma kallon ai kai rayuwanka kana rayuwa mai kyau kai karatu amma kai kadan ka san abin da kake ciki a abokanai na ina jin da nake da shi har na gama makaranta cikin duka abokanai na bai fi ko mutum uku ko hudu wanda suka san ga irin rayuwa ta yanda na fara anan garin ba kowa ya dauka irin ina da iyaye na anan garin ko kuma ina da family tare da ni amma gaskiya ba rayuwa bace wanda ko makiyi na bazan so ya irin wannan rayuwan ba dan gaskiya wata irin rayuwa ce wanda kai kanka ma zaka zo kaga mai amfanin ma kana zaman duniya tunda ba zaka kai abin da abokanan ka suke yi ba kai gashi nan kullun cikin bacin rai saboda baka san ma me zai faru gobe ba zaka iya kai planning a zan yi karatu zan je jami'a zan yi wannan aikin saboda baka da takaddun zaman kasa to haka aka yi ta wannan rayuwan dai amma alhamdulillah dai Allah da ikon sa dai kwasan cikin wata rana bayan shekara hudu kuma kawai sai suka bani takaddun zaman kasa na amma wayannan shekara hudun nan kusan abinda Bature yake cewa waste of life kamar a ce kana cikin prison ne kana nan karazube kawai dai kana tafiya ne baka san me zaka yi gobe ba baka san me zaka yi jiya kamar a ce bambanci na da dan budan wanda yake prison irin misalin da zan yi ba kawai shi dai bai da freedom an yawon inda zai je ne ne ma haka nayi ta wannan rayuwar sai dai kawai ka je masallaci Allah ya sa nazo kuma na fara makarantar Muhammadiyya a wani masallaci shi ma nake zuwa inda nake sallah haka nayi ta wannan rayuwar gaskiya na sha wuya saboda har yanzu a yau akwai wasu abubuwan da na fuskanta wanda sai dai kawai in bari a cikin zuciyata ina ƙara godewa Allah dai irin matsayin da Allah ya kawo ni a nan duk da irin rayuwar da nayi a baya alhamdulillah
sansani da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu koma wajen su Halima.
Shin ka taɓa yin mugun tunani akan rayuwarka a cikin shekaru huɗu da kake ta jiran a sabunta takardun zamanka na ɗan ƙasa?
Gaskiya kin san inda muka taso saboda addini ko al'adarmu komai sai a ce ma kai addu'a kai. In abu ne ma wanda ya kamata a ce ka je ka ga likita sai a ce ma kai addu'a. To amma da na zo garin nan da irin karatun da na yi da kuma ganin yanayin abubuwan da ya kamata, na zo na fuskanta cewa akwai wasu abubuwa a yau wanda nake gani kaman rayuwar da na yi a baya a ce na nemi taimakon da zai iya taimakawa irin misali na shiga irin wani yanayi wanda ake cewa depression. Kinga ban taba zuwa wai na cewa mutum wai ni I'm depressed ba, amma akwai lokacin da naji duniyan gaba daya ta ishe ni, naji duniyan gaba daya saboda ina rayuwa ne ba uwa ba uba ba dan uwa ba wani wanda zan iya in ce wannan dan uwan babana ne ko wannan dan uwan ma ko wannan na san shi ta bangaren babu, ni kadai ne kawai nake. Har akwai lokutan da kawai zan je irin train station haka inda jiragen kasa ke bi, naji kaman kawai na jefa kaina kawai in rasa rayuwata, ni tafi mun makwanciyar hankali a wannan lokacin saboda na shiga wani kuncin rayuwa wanda ba na ma so a ce wai na tashi ma a raye saboda abin ya zo ya ishe ni. Amma to kinga irin ilimin da nake da shi yanzu, na san wannan rayuwar da nayi kuma wannan kuncin duk cikin depression ne. Amma a lokacin ina yaro ban taba bude baki na ce wa mutum wai ni I'm depressed ba ko kuma I'm anxious irin abin da ake kira mental health a yanzu kenan. Ban taba irin wannan maka, sai dai kawai tunda ni na taso ne al'adan da komai kawai ka je kai ta addu'a, ka je kai ta addu'a. To wani abin ba addu'a ce sanadar biddar addu'a, alhamdulillah tana taimakawa, amma tunda shi ma Allah ya ce ka taimaki kanka ni ma sai in taimake ka. To a wannan lokacin ya kamata a ce irin na bude baki na gaya wa ɗan kusa da ni cewa ga fani fa yanda nake ji wanda za su iya su bani taimakon da ya kamata, amma komai shiru nake barin wa kaina nake. To kinga irin wannan rayuwa wanda akwai wasu abubuwan da al'ada ko irin addinin mu zai ce kakkai magana wanda abin kuma ba haka bane, amma wannan lokacin gaskiya naji kaman duniyar ta ishe ni
alhamdulillah. To menene ke dauke maka hankali daga irin wannan tunani?
Gaskiya akwai abubuwa kalilan wanda ke dauke ni daga cikin wannan tunanin. Na farko idan na fara irin wannan tunanin sai kuma in tuna irin wuyan da na sha har na zo garin nan, har na kai matsayin da nake, gidan da na fito wanda suka taimaka musu kuma ya za su ji a zo a ce yau bana raye saboda irin kuncin rayuwar da na shiga. Sa'annan kuma akwai mutane zuwa biyu zuwa uku wa'anda kullum suna yawan kirana ya kake kada fa ka karaya ka ci gaba kakka damu. To irin wannan mutanen da suka taimaka min yakan sa ni irin in canza tunanina. Wani zaman kuma kawai in sa kira'a in fara jin Qur'ani ko kuma in dauko Qur'ani in fara karantawa wanda zai dauke tunanina akan irin abubuwa haka. Sai kuma wani zaman kuma in ji sun kuma iyayena ya za su ji tunda an ɗauki shekaru da dama ba su san ma ya nake rayuwa ba ina nake. To irin wannan abubuwan ke canza tunanina wani zubin, amma kuma wani zubin sai dai ko in ce alhamdulillah. Da wani a yau mutum ya tambaye ni akai har ki kai matsayin da kake, sai dai in ce kawai ikon Allah ne ba wai ko wani basira ta ko wani abu bane.
Barakallahu fikum. To bayan da ka samu takardinka, menene matakin gaba da ka dauka a fuskar ko karatu, neman aiki, rayuwa?
Na kai wajen shekara 20 da samun takarduna ba 18 ba, saboda sai da nayi shekara 20 sannan suka sake bayan takarduna. Amma bayan na samu takarduna alhamdulillah na ƙara karatu, na je college, na samu irin certificate da qualification daban-daban wanda saboda a wannan lokacin da nake daban da takardu ban iya komai. Duk da dai ina cikin wannan kuncin rayuwa na kan irin shiga cikin community haka, anguwa haka, ko wasu company irin in taimaka musu yi musu aiki kyauta ba tare da sun biya ni ba. To ina irin wayannan ayyukan ba tare da sun biya ni ba, ni dai in samu abin da zan ke yi wanda ba kullun ya zama to ina gida ba. Wani zaman kuma wasu ne za su ce mu zo kai abu kaza na je na yi, wani zaman kuma da kyar ma zan je na yi, sai sun ce min dole fa sai ka zo saboda har komai ya fita a raina. Amma ban san cewa wayannan abubuwan da na yi a baya wanda ba na san yi ma wasu daga su za su dawo su taimaka min a rayuwata ta yanzu ba, saboda ina samun takarduna wani Tottenham Football Club suka dauke ni aiki da su, ina taimaka taimakawa matasa, nazo kuma nake taimakawa matasa daga yan shekara 16 zuwa 25, ina samun musu aiki da nuna musu muhimmancin zuwa karatu idan suna wani rayuwa wanda ba su jin dadi, in taimaka musu da har su zo su samu irin rayuwar da suke so. To har nazo nake aiki da office in Mayor of London, ina jin wanda ake a Najeriya za ce kaman gwamna kenan, har ta kai da mutane suka zo suka fara samun labari na cewa ai ga irin rayuwar da nayi, har na kai inda nake, sannan gidan radio ne irin ITV News, BBC suka zo, kowa yana so ya ji labari na, ya akai na fara daga inda nake. To irin wannan abubuwan ne har Allah ya sa ya kawo ni matsayin da nake yau. Ni ma a yau ina da company na You versus You wanda nake taimakawa matasa ɗan gudun hijira da kuma turawa da aka haifa a nan, yanda su ma za su yi su daidaita rayuwarsu da su samu abin da suke so, wanda za su ke alfahari da shi.
Na'am, cikin shekarun nan biyar, to ta yaya kake daidaita al'amuranka?
Gaskiya wannan tambayar da ke har yau har gobe, akwai wanda suke mun irin waɗannan tambayoyin, wanda wani zubin ma zanga wasu irin manya wa'inda ko ince sun kusa haifa na ko sun haife ni ba, kiji suna cewa cikin dariya ni fa ina ba su kunya, suka ce a cikin ino da shekaruna a ce har na samu na yi duka wa'innan abubuwan, wanda su har yanzu shekara 30-40 ba su yi ba. Sai dai ko ince musu ta rayuwa komai na Allah ne, kuma ni ƙar shekaruna 26 Allah ya taimake ni, iyalina, matata a lokacin da nake wannan rayuwar, anguwan mu daya musulma ce, har muka zo muka haɗu ta yana wani abokina, har Allah ya sa muka zo muka fara magana, Allah kuma yayi za su zama matata. So duk ta san irin rayuwar da na yi har na kai inda nake a duniya a yau, kuma duk ayyukan da nake yi a yau ni bana ganin sa kamar aiki ni kawai, saboda irin rayuwar da na yi da taimakon da aka min, har na kai inda nake, tunda na san ba basira na kadai ya kawo ni inda nake ba, ba wayo na kawai bane, mutane ne suka taimaka min. Shi yasa ni ma buri na shine in taimakawa umma, musulmi, krista, matashi, ɗan kirani, kowa, ga mutum da yana rayuwar da yake so ya yi, ba yana cikin kunci ba, saboda na taɓa rayuwa cikin kunci, kuma rayuwa ce wacce ba ta da dadi. Shi yasa duka abubuwan da nake yi ina da lokacin yin su, kuma ina da masu taimaka min in ga na cimma burina akan abubuwan da nake yi, kuma Allah da ikonsa kuma sai in ga abin kawai kaman wasa, kuma ana samun nasara da cigaba daban-daban. Shi yasa kika ga shekaran da ta ce ina jin ni ne ɗan Najeriya matashi na farko da na fara haɗuwa da Prince Charles a ƙasar Birtaniya, saboda sun gayyace ni game da irin tallafin da nake wa ƙasar Birtaniya a ɓangaren matasa. Ta rana kawai suka kira ni, suka ce min muna so ka zo ofisin Bankin Ingila za ka haɗu da wani, na ce musu ni kuma Bankin Ingila ba zan haɗu da shi, suka ce min kakka damu saboda tsaro ba za mu gaya ma ko wane ne ba. Ana mantawa a November kawai na ɗauki kaina na sa suit ɗina na tafi. Muna tsaye muna cikin magana kawai na ga wasu da kamera sun shigo ɗan gidan jaridu haka, can kawai sai na ga mutum a gabana, na rasa mai ma zan ce. Sai na ga ai Prince Charles ne da matansa kawai sun zo, muka fara magana da shi abin kaman a cikin mafarki. Ban taɓa tunanin a rayuwata irin mutum kaman ni ne zan tsaya a irin gaban Prince Charles, mutumin da duniya gaba ɗaya sun san da shi, mutum mai daga gidan sarauta. Muka fara magana da shi, ya ce min you should be proud of yourself, da turanci. Yace min ne dan yana, nace ni dan arewa ne. Yace min ya sani, yace I know, nayi dariya. Yace sai kuma yace min saboda you guys are different, kaman ku daban ne a ƴan Najeriya. To a wannan lokacin na fi irin na education irin na faso in ganne a ce min ma ni dan arewa ne kuma ni dan Najeriya ne. Watan zama a ƙasar Turai ya sa na fahimci muhimmancin a ce kai dan arewa ne, saboda sun san mu da rikon amana da gaskiya da addini.
Barkan lafiya kuma a ƙarshe dai yaya kake gudanar da wannan ayyuka Najeriya, ta yaya ake tafiyar da shi a gurguje?
Alhamdulillah, kamar yadda na ce kamfani na anan sunan shi You versus You, sannan kuma a Najeriya muka bude You versus You Foundation. To anan muna da headquarter mu anan Kano. To alhamdulillah dai Allah da ikonsa na samu matasa waɗanda suna da burin su ga canji a cikin ƙasarmu ta Najeriya, ko kuma a cikin anguwan da suke. Muna da team kusan 20 wanda suke gudanar da abubuwa irin tallafin da muke yi a Najeriya, irin taimakawa marayu, gajiyayyu, mabukata, ko wanda suke asibiti. To duk akwai masu kula min da wannan, ni dai kawai ina nan ne, sai dai in kawo musu irin shawara in ce ga abin da nake so mu yi, ko kuma ga abin da ya kamata na yi, saboda duka wannan waɗannan shawaran da nake kawo abubuwa ne waɗanda nake yi a nan ƙasan Turai, kuma ina ganin ci gaban sa, kuma nace me yasa a nan Najeriya ba za mu iya mu yi ba, kuma alhamdulillah tunda muka fara ana samun ci gaba sosai, kuma nan gaba ba da daɗewa ma za mu fara wani project na irin taimakawa matasa yanda ake haɗa takalmi wanda su ma za su zo su zama masu ayyukan kansu, ba zauna gari kawai ba komai ba, ko kuma ana dogaro da gwamnati.
Masha Allah, sannan da ne mijin kokarin gode da bamu wannan kafa a da ƙarshe, wani shawara za ka ba wa matasa?
Farko dai abin da zan ce shi wannan al'amari na ko a ce yau akwai matsala kaza, matsala ko gwamnati kowace ƙasa akwai ta, ba Najeriya kaɗai ba dai, kawai dai ta wata ƙasar ta fi ta wata ƙasar. To idan kai matashi ne a Najeriya a yau, shawaran da zan ba wa mutum shi ne yanayin da ka tsinci kanka ya zamanto kafin wani ya yi ma tunanin cewa ci gaban kanka, kai ka fara kanka tunanin ci gaban kanka, saboda a ƙarshe shi yasa na ce you versus you, kai da kanka ne ka san me ke damun ka, saboda kafin wani ya zo ya taimake ka dole a ga kana taimakon kanka. In ba ka karatu a yau, akwai abubuwa da dama a Najeriya ma ko kuma a kusa da inda kake wanda za ka iya ka je ka ci gaba da ko sana'a ko wurin wani, in ka je ka ce da Allah ina so in koyi wannan abin, ya za a taimaka min, ni ma na ga na iya, ba komai za mu zauna mu ce wai sai gwamnati ba, akwai abubuwan da kai da kanka za ka iya ka je ka tashi ka je ka nema. To idan kana irin wannan to kaga kai ma kana taimakawa kanka ne, to a kwana a tashi sai ka tuntu kanka a cikin inda za ka zo kana aiki ma, ko wani ya zo ya ce ma wani mun ga kana kokari zo ka yi abu kaza. To ni irin wannan shawaran zan ba wa matashi a Najeriya, ka zamanto mai zuciya wanda kana so ka ga canji bi a kanka.
Na'am, barakallahu fiku, mun gode kwarai da gaske, Allah ya daɗa takura.
Jama'a, abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka anan ne zamu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Levis Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya. Yeah.